Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 9 ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanan labari.
Kamfanin sada zumuntar Twitter ya dakatar da shafin Twitter shugaba Donald Trump a jiya Juma'a bisa dalilan hadarin yiwuwar ƙara rurrutu wutar tashin hankali. Wani dan majalisar jiha mai goyen bayan Trump wanda ya dauki bidiyon kansa yana shiga ginin majalisar dokokin kasar da kuma wani mutum dan jihar Arkansas wanda ya dauki hoton kansa a ofishin shugabar majalisar wakilai na daga cikin masu tarzoma sama da goma da gwamnatin tarayya ke tuhuma. A yau Asabar cibiyar samar da bayanan cutar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta bada rahoton cewa mutane kusan miliyan 90 suka kamu da cutar coronavirus a fadin duniya.
To kanan labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasar Chadi ta ce daga yanzu za ta dinga ba Najeriya haɗin kai wajen yaƙi da 'yan Boko Haram. Najeriya kuma al'umman yankin Garkida da suka fuskanci hare-haren mayakan Boko Haram cikin kwanakin nan sun koka da cewa ba a kulawa da su. Har ila yau a Najeriya, a yayin da masu dauke da cutar COVID-19 ke karuwa da yawan su ke haurawa 1,000 a duk rana cikin kwanaki 5, 'yan Najeriya na ci gaba da adawa da cutar ta COVID-19. Baba Makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kamfanin sada zumuntar Twitter ya dakatar da shafin Twitter shugaba Donald Trump a jiya Juma'a bisa dalilan hadarin yiwuwar ƙara rurrutu wutar tashin hankali. Dama an sha matsawa kamfanin lamba akan ya dauki ƙarin matakai kan shafin Trump biyo bayan mummunan tashin hankalin da ya faru ranar Larabar da ta gabata a ginin majalisar dokokin Amurka. Da farko kamfanin na Twitter ya dakatar da shafin tsawon sa'o'i 12 bayan da shugaban ya sanya wani bidiyo inda ya sha nana ta ikirarin sa mara hujja akan an yi maguɗi a zaben shugaban ƙasa da aka yi, ya kuma jinjinawa masu tarzomar da suka afka ginin majalisar. Kamfanin yanzu ya hana Trump damar da yake amfani da ita wajen isar da sakonninsa ga Amurkawa sama da shekara 10. Trump ya yi amfani da Twitter wajen sanar da canjin manufofin gwamnatinsa, kalubalantar abokan adawarsa, yabawa abokan hurɗarsa da kansa, da kuma yaɗa bayanan da ba na gaskiya ba. A gefe guda kuma, yayin da ake ci gaba da fargaban abin da shugaban na Amurka Donald Trump ka iya yi a kwanakin ƙarshe na mulkinsa, shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta faɗa a jiya Juma'a cewa ta tambayi wani babban jami'i a hukumar tsaron Pentagon akan matakan da aka ɗauka don hana shugaban ƙaddamar da harin makaman nukiliya. Pelosi da wasu shugabanni a ƙasar na duba yiwuwar sauke Trump daga mukamansa kafin ma ƙarewar wa'adinsa ranar 20 ga watan Janairu. Wani dan majalisar jiha mai goyen bayan Trump wanda ya dauki bidiyon kansa yana shiga ginin majalisar dokokin kasar da kuma wani mutum dan jihar Arkansas wanda ya dauki hoton kansa yana zaune a ofishin shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi na daga cikin masu tarzoma sama da goma da masu gabatar da kara na gwamnatin tarayya ke tuhuma a babban binciken da suke yi game da harin da aka kai ranar Larabar da ta gabata a ginin majalisar dokokin kasar, a cewar jami'an gwamnatin tarayya a jiya Juma'a. Ana tuhumar Derek Evans, dan majalisar wakilai a jihar Virginia daga jam'iyyar Republican, akan shiga wuraren da sai da izini ake shiga a ginin majalisar. Evans ya yaɗa bidiyon kansa a shafin Facebook a lokacin da ya afka cikin ginin tare da wasu masu tarzoma. Akwai lokacin da aka ji yana cewa mun shiga ciki. A wani bidiyon da ya sanya a Facebook kafin lokacin kuma wanda daga baya aka cire, Evans ya yi gargaɗin cewa masu tarzomar za su shiga ginin majalisar. Taka rawa a tarzomar da dan majalisar daga yammacin jihar Virginia ya yi ya janyo kiraye-kirayen ya yi marabus, an kuma caccaki gwamnan jihar sosai. A yau Asabar cibiyar samar da bayanan cutar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta bada rahoton cewa mutane kusan miliyan 90 suka kamu da cutar ta coronavirus a fadin duniya. Amurka ta fi kowace ƙasa adadin waɗanda suka kamu da cutar, inda ta samu kusan mutum miliyan 22 da suka kamu da cutar. Daga nan sai India mai kusan adadin mutum miliyan 10.5. A jiya Juma'a, mutane sama da 300,000 suka kamu da cutar, wani adadi na tarihi da aka gani a Amurka. Yayin da cutar ke yaduwa sosai a wasu jihohin Amurka, Shugaba Joe Biden mai jiran gado ya ce ya yarda da raba rigakafin cikin sauri ta yadda duk mai bukata zai samu. Yan makonni daga baya za a bada zagayen rigakafin na biyu.
Kafin ku ji karin labaran duniyar, za mu ga kasar Chadi wacce ta ce daga yanzu za ta baiwa Najeriya haɗin kai a yaƙi da ake yi da mayakan Boko Haram. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Da yake jawabi yayin da jakadan kasar Chadi a Najeriya ya ziyarce shi a ofishinsa da ke nan Abuja, ministan tsaron Najeriya Major General Bashir Salihi Magashi ya ce yanzu ne lokacin da ya kamata a kala haɗa hannu irin na ƙarfin soji da nufin tunkarar mayakan Boko Haram a irin salon nan na Aita ta kare. General Bashir Magashi ya ce ta hanyar aiki tare irin na fisabilillahi tsakanin kasashen tafkin Chadi za iya kawo ƙarshen 'yan ta'addan a yankin baki ɗaya. Ganin hedkwatar gamayyar ƙawancen dakarun yankin na a birnin Injamaina ƙarƙashin jagorancin wani babban hafsan Najeriya Major General Ibrahim Malu Yusuf. A don haka ya nemi a nuna da gaske ake yi na son ganin an kawo ƙarshen 'yan ta'adda a wannan yanki. General Bashir Magashi ya ce shugaba Muhammadu Buhari zai ƙara taka rawa sosai wurin tallafawa dakarun na NJTF don kawo ƙarshen aika-aikan 'yan ta'addan. Tunda farko cikin jawabinsa, jakadan Chadi a Najeriya Ambassador Abubakar Saleh Chachemi ya yi alƙawari a madadin shugaba Idris Deby cewar Chadin a shirye take ta haɗa kai da Najeriya don ai duk abin da ya kamata wurin kawo ƙarshen safarin makamai akan iyakokin ƙasashen, sannan a maida ƙasar Chadi ta zama wurin da 'yan ta'addan Boko Haram ba za su iya rayuwa a cikinta ba. Ya tabbatarwa Najeriya cewar Chadi za ta yi haɗaka ta fannin tsaro da Najeriya, sannan ya ce shugaban ƙasar Chadi Idris Deby na kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya buɗe kan iyakokin ƙasashen biyu. Ganin tattalin arzikin ƙasar Chadi ya ta'allaka ne akan ruhin tattalin arzikin Najeriya. To ko menene yasa Najeriya ke neman Chadi ta yi aiki tsakani da Allah kan yaƙi da Boko Haram? Tambayar kenan da naiwa ƙwararre kan sha'anin tafkin Chadin Dr. Hussaini Hassan.
Ka san yanayin zamantakewa, in ana cikin tafiya za ka ga wayansu ƙananan kurakure yana faruwa, wanda daga baya za ka kyautatu zakan akan cewa akwai sake a cikin ma'amala na haɗaka. In ba haka ba, ta yaya ɗan Najeriya za su yi yaƙin wannan abu wanda da za ka ji ta a Kano, za ka ji shi a Kaduna, za ka ji shi duka a arewaci da wasu wurare, duk wannan a shawo kansa, yanzu kuma sai a koma jikin boda a nan ne ya fi barna? Shi kuwa inda wanda suke kusa da bodan su ma za su yi wuta makamannin wannan? To da an yi wa abokan gaba kofar rago. To wataƙila shi ya sa shi minista yake jaddadawa a kan cewa su ma su yi hazaƙa mutanen Chadin.
Mai sharhi kan al'amuran yankin tafkin Chadin Abdulkarim Abbas na ganin koda Najeriya za ta bude kan iyakokinta da kasar Chadin, to zanto an gindaya su ne bisa wasu sharuɗoɗi.
Kowane kafa suna kare abinda suke so, su ma abinda muke so mu ai mana, su ma mu ma abinda muke so mu musu, shine diplomasiya din. Amma ba zai zama abin gefe ɗaya suna cin riban abin gefe ɗaya kuma suna cin wahala a kai.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam dauke da sauran labaran duniya.
Tashin hankalin da ke faruwa a arewacin lardin Cabo Delgado a kasar Mozambique na iya bazuwa zuwa makwabtan larduna a cewar jami'ai. A gundumar Niyasa da ke yamma da Cabo Delgado, jami'ai na bayyana damuwa akan yiwuwar bazuwar tashin hankalin mayaka a lardunan da ke makwabtaka da yankin. Sama da shekara uku kenan lardin Cabo Delgado ke fuskantar karuwar tashin hankalin 'yan bandiga. Tun haran farko da wata kungiyar mayakan yankin mai suna Al-Shabab ta kai a shekarar 2017, fiye da mutane 2000 aka kashe, wasu fiye da 500 kuma suka tsere wa matsugunan su, a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Kungiyar mayakan da ke da alaka da Al-Shabab, wanda kuma ake yi wa kallon kungiyar da ke da alaka da yan ta'addan IS, ta kai har-hare fiye da 600 tun bayan da mayakan suka fara yakin su. Rahotannin kalaman da wani babban jami'in sojan Habasha ya yi a wannan makon kan cewa jami'an tsaro daga makwabciyar ƙasar Eritrea sun shiga arewacin yankin Tigray sun karfafa abin da wasu jami'an Amurka da wasu masu sa ido daga waje suka shafada tsawon makonni bisa hujjojin hotunan da aka samu ta tauraron dan Adam. Gaskiyar lamarin ita ce da yawa daga cikinmu tun farko mun san cewa Eritrea na da hannu a fada, kuma ba Eritrea kadai bace, a cewar Awad Welda Mikel, wani farfesa a fannin tarihi a Jami'ar Queens da ke Kingston a Ontario da ke kasar Canada. Tun lokacin da aka fara rikicin a arewacin Habasha a watan Nuwamban shekarar da ta gabata, gwamnatin tarayyar kasar da Eritrea sun masanta cewa dakarun Eritrea na aiki a Habasha.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'umman yankin Garkida da suka fuskanci har-haren mayakan Boko Haram cikin kwanakin nan sun koka da cewa ba a kulawa da su, inda suka bakaci gwamnatin tarayya da ma na jihar Adamawa da a kai musu dauki. Daga Adamawa ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Yayin da ma dai hankula suka soma kwantawa a yankin Garkida da ke jihar Adamawa biyo bayan sabbin hare-haren da mayakan Boko Haram ke kaiwa a yankin, yanzu haka dai al'umman yankin na Garkida na kokawa da cewa ba su ga wani taimako ba ko kuma jami'in gwamnati da ya zo domin jajanta musu. A wajen tare manema labarai da al'umman yankin sai kira, Mr. Samuel Midala ya bukaci gwamnatin tarayya da kuma na jihar Adamawa ne da suwa Allah su taimaka musu wajen kare rayukansu, tare kuma da ba su tabbacin kan cewa za a dauki matakan kan da garki.
Abun ya kai wani yanayi ne bisa ga abubuwan da suna faruwa a kasar Garkida. A shekarar da ya wuce, 2020, mun gan abun da ya faru a watan biyu, mun gani yadda wannan kungiya da ake kiranta Boko Haram ta shigo ta kashe sojoji da 'yan sanda da wasu mutane. Sai ta sake zuwa kuma a daren Kirsimeti. Kuma abin da yake damin mu shine wayannan mutane kafin su shigo suka bada sako akan cewa za su shigo, amma masu tsaron mu suka ba su la'akari da wayannan ko gwamnati ne suka yi sakaici ne ban iya na gane ba. Shi yasa muka ce yana da kyau bari mu kira wannan taro mu kawo koke-koken mu ga gwamnati na Najeriya na kasa domin su ji kukan mu su mai da hankali bisa ga abubuwan da yana faruwa a kasar mu ta Garkida.
Kamar Farsu Midala ita ma wannan baiwar Allah ta mika kukan barin su nema da cewa
manufan wannan taron da muka yi shine muna so gwamnati da kuma jama'a su ji kukan domin abubuwa da yawa yana faruwa, ana zuwa ana kashe mana mutane kuma ba mu ji gwamnati sun yi komai a kai ba. Shi yasa mu fito mu yi kuka ko za a ji kuma a taimaka mu wannan abubuwa su daina faruwa.
To sai dai kuma a matsayinta gwamnatin jihar Adamawa ta ce tana kokari wajen kare rayukan waɗannan al'ummu da ma wasu al'umman da hare-haren Boko Haram ta shafa. Mr. Solomon Kumanga da ke zama daraktan yan labaran gwamnan jihar Adamawa ya kuma bayyana irin matakin da gwamnatin jihar ke ɗauka a yanzu.
Ai ka san ba bikin baya da abin ya faru, gwamnati ta kai musu tallafi, banda tallafi ma ta kai musu kamar kayan lantarki, ta sake tabbatar cewa an maida su akan jarin samun da lantarki wa jama'a na ƙasar Garkida. A sannan ma wannan ƙarin ma tun da yake har an rasa rayuka an rasa kuma dukiya sun salwanta, ba abin da gwamnati ta ce banda ba za a maida rayuka ba, amma dai za a taimaki su da kayan abinci da kuma kayan gine-gine su mai da sa da gine-gine da aka bubata don a sake mai da sa yadda suke kaman da.
Da ma yake tsokaci game da waɗannan sabbin hare-haren da mayakan Boko Haram ke kaiwa, Honorable Abdulrazak Namdas da ke ma zama shugaban kwamitin harkokin soji na Majalisar Wakilai ya ku nuna bacin ransu ne game da waɗannan sabbin hare-haren da ake kaiwa tare ko da yin kira ga sauran al'umma da su ma suke ba da haɗin kai.
Kowane mataki muka ɗauka ina son shaida maka a majalisa mun ɗauki matakai ba da yawa. Kawai maganar rashin tsaro abin ba waje ɗaya take ba. To mun yi kuduri ba iyaka kuma gashi ma mun yi kasafin kuɗi wanda muka yi amince da ita a cikin ma mun yi kokari mun sa a taimaka ba sojoji abin da ya kamata a basu domin su ci gaba da wannan yaki a taimaki mutane kuma mun drawing attention na federal government a cewa sojojin da nan suke yaki su tabbatar cewa an ba su dama irin allawas nasu ana biya su akan lokaci domin wannan mutumin da yake bakin daga ya baro familinsa gidansa yana jeji to da zai yi kyau duk lokacin da hakkinsa ya fito a tabbata an biya shi wannan hakki.
Kamar yadda al'umma ke nuna ba dubban rayuka na suka salwanta ta sanidiyar tashi-tashi hankula da kidan saba da Boko Haram yayin da ko wasu dubban ma ke gudun hijira kuma koma da menene tatako shi ne Allah kawo zaman lafiya ko a samu ci gaba. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaira Ibrahim Abdul Aziz, a yayin da masu ɗauke da cutar COVID-19 ke ƙaruwa da yawansu ke haurawa 1,000 a duk rana cikin kwanaki biyar, ‘yan Najeriya na ci gaba da adawa da cutar ta COVID-19. Babangida Jibril ya aika mana rahoto daga Lagos.
Yanzu haka dai adadin masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya na ci gaba da karuwa, inda a ƙasa da sa'o'i 24 kacal an samu mutane 1,544 da suka kamu da wannan cuta a jihohi kimanin 20 na tarayyar Najeriya, ciki ko da birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yanzu dai adadi ya nuna cewa mutane 9,824 ne suka kamu da wannan cuta ta coronavirus tun daga 2 ga watan Janairu zuwa 9 ga wannan wata na Janairu da muke ciki. Daga dai mutane kimanin 97,000 ne da 478 suka kamu da wannan cuta kawo yanzu a tarihin Najeriya, yayin da kuma 78,552 suka warke, sai kuma 17,584 dake karban magani. Kamar kowane lokaci dai jihar Lagos ce kan gaba, sai dai kuma duk da yawan masu dauke da wannan cuta a Najeriya na karuwa, har yanzu jama'a na ci gaba da kula da hakokinsu kamar da suka saba, tamkar dai babu wannan cuta ko a jema dai sai da kwamishinan yan sanda a jihar Lagos Hakim Odumosu ya jagoranci jami'an rundunar yan sandan jihar wajen kai hari a wasu cibiyoyi da ake gudanar da shagali da ke birnin Lagos angon Sarolere, inda aka kama mutane da dama a kulab-kulab da rundunar yan sandan suka kai samami. A sanarwar da kakakin rundunar yan sanda a jihar Lagos CSP Olumuyiwa Adejobi ya raba manema labarai da safiyar yau, ya ce a daren jiya jami'an 'yan sanda jihar Lagos sun shafe daren ne suna ziyartar kulab-kulab da ke birnin Lagos, inda kuma suka kame ɗaruruwan mutane da suka yi biris da dokar da aka kafa na hana yawon dare a birnin Lagos. Na tambayar su 'yan Najeriya ko me yasa suka yi watsi da sanya makariyar hanci da baki a matsayin rigakafin kamuwa da wannan cuta, sai suka shaida min cewa
na kasance ni mutum ne wanda yake kowane lokaci ba na wasa da takunkumi. Za ka magana da nake maka, ina tare da takunkumi guda biyu a cikin aljihuna, idan na so ina sawa, in na so kuma wani lokaci fa ba na sawa. In zan shiga banki dole in sa, in zan shiga wani babban ma'aikata dole in sa. To amma mutane sun shagala gani suke kamar korona ta wuce. Gaskiya magana gaskiya, korona na nan. Gaskiya mutane su rika sa takunkumi, Allah ya mu iyaka da wannan cuta coronavirus.
To maganan coronavirus gaskiya har yanzu al'umma gaba daya basu dauki abun wani abu ba, saboda me bas wayi gari sun samu kansu sun ga ga mutum an ce ya kamu da cuta ya fadi ko ya suma ko ya yi wani abu kamar yanda aka saba in kana da sankarau ko kana da garfiadiya ko kana da wani abu. Mun fi yadda da zahiri ne
a waje da ma yanzu haka ya jami'an 'yan sanda a nan jihar Lagos sun kama wasu mutane guda biyu da ake zargi da bada katin shaida na rashin kamuwa da cutar ta coronavirus na wata cibiyar bincike ta ƙasa da ke birnin Lagos. Shugaban hukumar Professor Babatunde Salaku shine ya sanar da hakan ga 'yan jaridu a birnin Lagos a ƙarshen shekara da ta gabata ne da gwamnatin jihar Lagos ta zargin cewa ana bada takardun jabu na wanke mutane daga kamuwa da cutar ta coronavirus musamman ma dai masu fita zuwa kasashen ƙetare. Babin Jibrin murya Amurka daga Najeriya.
To madalla a gaida baban gidan Jibrin. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda daban baba makeri ya gabatar da shirin. A dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Hukumomi a kasar Ghana sun ce shekaru da dama kasar na asarar kashi 10 cikin 100 na haraji da take tattarawa wurin shawo kan matsalolin hatsarin mota. Ministan sufuri Kwaku Ofori Asiyama ya ce kididdiga daga hukumar kula da karkumin motoci lamun lafiya na nuni da cewa kasar na kashe 1.6 cikin 100 na haraji da take tattarawa da ya kai dala miliyan 165 akan hatsarin motoci. Ya zuwa ƙarshen watan Agustan shekarar 2020 da ta ƙare, mutum 1,585 ne suka mutu a cikin hatsarin ababen hawa da ya kai 15,459 a cewar Mrs. May Obri Yabuwa, babbar daraktan hukumar kula da hanyoyin. Isa Ali na kungiyar VAL mai fafutukar kiyaye hatsarin ababen hawa a Ghana ya mun sharhi akan wannan alƙalumar kamar haka.
Wata uku farko na sai mu ce shekaran da ya wuce kenan, Chile Turawa ke ce March zuwa ne kusan June kenan, sakan shekara mun samu dan ci gaba kadan saboda mun tuna lokacin da shi ciwo anoban kenan ta shigo mana a gari, sai mu ce shugaban kasa ya ajiye mana wani lockdown shine ba fita kowa na gida. To wannan lokaci mun samu ci gaba saboda adadin motocin da ke kan titi gaskiya sun rage saboda ma'aikata ma ba su zuwa aiki. To wannan kuma an dan raba shi biyu ne kamar banki haka, sun raba ma'aikatan su biyu, indai bakwai ga rabi sun ka zo sai samun bakwai kuma wasu rabi su zo. Wannan lokaci gaskiya ba mu samu hasari haka ba, amma to da aka gauka sai mu ci an ka doki shi,
wato aka bude wannan lockdown da aka yi kenan.
To an ka bude lockdown na wurin kuma mun ka samu sai mu ci shi number mota accident nan kenan, hasari ya dan tashi sama. Kuma mutane kuma na nufi cewa mun duba kuma wannan shekaran da ya wuce wannan cikin Ghana shekaran takara kuma kenan, an yi zabe cikin wannan shekara. To kuma mu duka mun san yadda kokin zabe take, kowane jam'iyya kowa na son ya yi yawo ya shiga wurare da dama cikin lokaci kadan. To wannan kuma wani lokaci kuma cikin wannan lokacin campaign kenan, gaskiya ana gudu da mota sosai. To wurin kuma gaskiya mun ka samu matsala daga dama, so shi mun duba cewa kama shi cikin watannin da ke cikin shi shekaran da ya wuce mu ce zuwa September to December kenan shi ne lokacin zabe, gaskiya mutane da yawa sun rashin rayukansu.
Abinda wai mutane za su yi mamaki kamar yadda ka ce saboda coronavirus an samu sauki daga watanni ukun farko zuwa tsakiyar shekara, amma tunda aka bude ko kuma aka daga dokar kulle aka kuma samu tashin hatsarin mota, to hukumomi da ake ba su alhakin su kula da kai kawo motocin ba sa maida hankali ne ko dai a saboda lokaci ne da 'yan siyasa ke yaki neman zaɓe ne ba za su iya ɗaukan matakan da suka dace a kan 'yan siyasa ba?
To maganar tambayar da kai gaskiya mu ka duba akwai ababai da daman da ya kawo wannan sanadi. Don na farko gaskiya ne muna da 'yan sanda kenan waɗanda ke kulawa da sha'anin anya kenan, muna kira su MTTD. Gaskiya kamar yadda wani lokaci na yi magana mun duba kaga lokaci cikin takara haka. Akwai wasunda ake polisan da zanci ake ajiye su hanyoyi kuma akwai wadanda kuma gaskiya suke shugabanta ko mu ce suke tafiya ga manya kenan yan takara suna nan amma adadin su ba su da yawa kaga mai wannan magana da dama mun kira hankulan gwamnati kuma wai tana kokarin ta don mun ka duba ma yanda majalisar dinkin duniya ke nufi cewa yana da kyau a kula a ce cikin mutane sai mu ce 5,000 kina a samu dan sanda daya 500 people is to 1
o 500 ba 5,000 ba
dari biyar 500 to 1 to wannan na gaskiya mun ka duba kasashen mu sai mu ce na Afrika ko Sahara gaskiya ba za mu iya mu yi wannan ba saboda me gwamnati na magana kamar kudaden da mata ke samu ba ta kai so shi mun ka duba akwai matsala wurin nan gaskiya ne ba mu da yan sanda da yawa da za su iya su kula kan mutum.
Magalla bari mu dakata a nan mu kuma ci gaba a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Isa Ali na kungiyar World My Farm take kiyaye hatsarin motoci a Accra da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailo Haili da daidaita kuma sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Makeri yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau mun samu ne daga Bello Ishaku Birnin Fulani da ke jihar Gombe inda ya ce assalamu alaikum muryar Amurka. To yau zan yi kira ne ga hukumomin kiwon lafiyar Najeriya da cewa su tantance allurar rigakafin cutar coronavirus da hukumomi ke shirin shigowa da su cikin kasar domin tabbatar da ingancin alluran kafin yi wa al'umma rigakafin alluran domin gujewa yankito da barbata. To sai sako na gaba da ya fito daga Zulaideni Abdu a Agadez shi kuma cewa yayi salam sashin Hausa na VOA Radio mai albarka dan Allah ku bani damar yin kira na musamman ga ƴan siyasar ƙasa ta Niger baki ɗayan su tun daga gwamnati mai barin gado da sabo da za ta shigo da ƴan majalisa da sauransu cewa su ji tsoron Allah su riƙa tuna da haƙƙin talakawan da ake kashewa a kullum wanda su ne suka zaɓe su sai abinda zai fadda wa ƙasar nan kitse a wuta dan Allah su gyara. Na gode VOA Hausa. To shi kuwa Abubakar Salisu Arike ne alasa na faɗi daidai da ke Potiskum cewa yayi salam VOA Hausa. Shirin karɓar wannan rigakafin cutar corona da gwamnatin Najeriya ke yi sai dai mu ce a kai kasuwa domin mu matsalar tsaro ita ce abin da ta damun mu a Najeriya a yanzu ba cutar corona ba. To sai sako na ƙarshe daga Usman Shitu Mahuta shi kuma cewa yayi salam VOA Hausa. Hakika sam ba mu ji daɗin abin da ya faru a ƙasar Amurka ba inda aka samu wasu zaune gari banza da sunan zanga-zanga da ke goyon bayan shugaba Donald Trump suka mamaye ginin majalisar dokokin Amerika ta Capitol Hill tare da tarwatsa zaman majalisar yayin tabbatar da Joe Biden a matsayin wanda ya lashe zaben Amurka da aka gudanar. Tabbas wannan abin da ya faru abin kunya ne da takaici ga kasar Amurka. Shin wannan wani sako ne Amurka ke aikawa ga sauran kasashe masu tasowa da take yawan jan kunnensu wajen girmama demokradiyya da kuma karɓar sakamakon zaɓe? Hakika su yaya babba Amurka girma ya faɗi. To ma dalla mu kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aiki mana da sakonni. To masu sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za mu da don kowa da kowa musamman ma ita Maryam Dauda da take gabatarwa sai kuma Hailo Haili wanda ya bada umarni. Kama injiniyan namu na yau ni Hadiza Khalid ke sallama da ku. A huta lafiya. Ma assalamu.